بالله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاه دقة وتنصفر هجرا منذ صلى الله عليه وسلم جبتايا جتريه دو دا أربعين دا تقص wanda ya yi daidai da 29 ga watan Julai shekara ta 2026 miladiya. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau da zamu karanta littafin sharhu siyasa ash-shar'iyya fi islahi ar-ra'yi war-ra'iyya, wanda ainihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta, sa'annan Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya sharhi. Mun sanya wannan littafi bayan mun sauke littafin Tafhimul Mutafahhim. Sai muka ga dacewar sanya wannan littafi saboda abinda littafin ya kumsa na ainihin siyasa a mahanga na shari'a. Da yawa daga cikin mutane sukan ce kalmar siyasa kalma ce ta larabci, tunda kalmar larabci ne ya halatta kawai musulmi su tsunduma cikin siyasa. Su kuma mutane abinda suke nufi da siyasa suna nufin siyasa irin na demokradiyya. Sun manta shi kalmar siyasa yana magana ne akan tsarin mulki. Shi kalmar siyasa yana nuna yanda al'umma suke mallakan junansu. Al'umma sukan mallaki junansu ta hanya daban-daban, in ma ta hanyar wahayi, in ma ta hanyar bin Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata, ko kuma ta hanyar bin ra'ayi da al'ada na gargajiya. To mutanen da ke ainihin yin aiki da siyasa wanda yake alamin hajjin nubuwa, shine siyasa wanda ya zo kan Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata, to wa'annan su ne suke yin siyasa na adalci. Su kuma mutanen da ke bin tsarin siyasa wanda dan adam ya tsara, to wannan siyasa ana kiran shi siyasa na dagutu, siyasa na zalunci, ba a kiran shi siyasa na adalci. Ina fatan gane wannan. Saboda haka idan ka ji an ce kalmar siyasa suna ne ya tara suna ne, kada wani ya ce ma to ai siyasa kalmar larabci ne. Saboda haka ana nufin tsarin mulki. Saboda haka ya kamata kowa ya shiga cikin tsarin demokradiyya, ai shi ma siyasa ne. To tsarin demokradiyya ba tsarin siyasa bane na musulunci, ina fata an lura. To kafin fara karatu za ku ga ƴan uwa da littafai, kowa mutane da yawa an ba su littafin siyasa ash-shar'iyya. To waɗannan da ka gansu da littattafan nan, mafi yawa daga cikinsu sun samo ne daga wani bawan Allah wanda satin da ya wuce ya sayi kwafi 30 ya bayar, ya ce a raba ma ƴan uwa. To wajen raba ma ƴan uwan nan, ƴan uwan da aka ce a raba ma sun fi 150, to kuma an ba da kwafi 30. To yanzu yaya za a yi a raba wannan kwafi 30 din kowa ya samu? Zai yiwu? Kaga ba zai yiwu ba. To an yi ta tunanin hanyoyin da za a bi domin wannan kwafi 30 din ya zamanto an raba shi ba tare da rai ya ɓaci ba. Saboda ɗan adam yana da wani abu a cikin zuciyarsa, idan ya ga an raba an ba wanda ba a bashi ba, shi zai yi tunanin kenan wanda ya fi ni kenan a wajen malam, ina ba ta gane wannan to wallahi ko kadan wannan baya nuna cewa wai wanda na ba na kusan shi akan wanda ban ba ba kawai dai ya zaman to dole ne a raba wannan 30 din an gane wannan ko domin in muka ce sai mun samu 150 din gaba ɗayan sannan a raba to za a dade ana karatu ba tare da an yi me ba to matakin farko dai ina bada hakuri ga mutanen da ba su samu wannan kofi din ba a cikin mutane akalla 150 ko 180 ko 200 mutane 30 sun samu saura ba su samu ba to ina bada hakuri an gano wannan ko akwai hikimomin da aka bi dangane da raba wannan abubuwan wato an ce a duba mutanen da ake ganin da wuya su iya mallakar littafin a cikin kankanin lokaci to irin su to a ba su to nan gaba za mu ci gaba da neman taimako ko yau ma za mu nemi taimako insha Allah ko yau insha Allah za mu nemi taimako mu ci gaba da samun kofi saka in baka samu ba kada ka ɗebe tsammani insha Allah za a baka da izinin Allah muna fatan za a ci gaba da neman taimako a in an samu har mafi yawan mutane sun samu to saura sai su yi hakuri don ba zai yi mu birge kowa ba amma kada ka yi wani tunani cewa kai da ba a ba baɗin nan an ware ka ne gefe da abin da ya kama da wannan ko kaɗan ba haka ba ne ina fatan gane wannan to Allah subhanahu wa ta'ala shi taimake mu yanzu dai wato kofa abu ɗaya yake duk mutumin da zai iya siyan mana daga kofi ɗaya zuwa kofi 100 muna ainihin bukata Allah ta'ala ya kawo mana wanda zai siyan mana an gane wanda zai siyan mana wannan kofi din domin kusan kowa ya samu Allah shi taimake mu na'am eh akwai wanda ya tura kudin kofi uku sannan wani ma ya tura kudin kofi 10 kaga mun samu wajen 13 kenan ko tuwa za mu ba ya kun ga matsalar kenan to Allah shi taimake mu to za mu fara daga muqaddima na ainihin al-muhaqqiq na'am
bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muhaqqiq
muqaddima na mutumin da ya yi tahqiqin littafin
alhamdulillahi ala ni'mai
duka yabo sun tabbata ga Allah akan ni'imomin da ya yi mana
wa salatuhu wa salamuhu ala khatami anbiya'i
iran Allah da amincin sa su tabbata ga cikamakin annabawan sa wane ne cikamakin annabawa shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
wa ala alihi wa ashabihi wa awliya'i
da alayansa da sahabbansa da waliyansa
اللهم إني أحمدك أغبى الحمد لك
يا الله للي إنا يبنك للي إنا قوديا أغريك ما في يردن قوديا أغريك
وأحب الحمد إليك
يا الله إنا قوديا أغريك ما في سويوان قوديا ذو أغريك
وأفضل الحمد عندك
يا الله إنا قوديا أغريك بيين قوديا ذو أغريك
حمدا لا ينقطع عدده
إن قوديا دا عدد شبايا ينكيوا godiya mai yawan gaske wanda adadin shi baya yankewa
wala yafna madadu
kuma tsawon shi baya karewa mai tsawo wanda tsawon shi baya karewa na'am
wa as'aluka almazida min salawatik
ina roƙonka ƙari daga salatocinka
wa salamuka ala mazdaril fada'il
ina roƙonka ƙari daga ainihin salatocinka wa salamika da kuma amincinka
ala mazdaril fada'il
akan ainihin tushen duk wani falala Allah zai wallafa
ya alladhi sadda mabiyan ala nafadhi amrik
wanda ya dade yana mai shudewa akan karewa akan zartuwan al'amarinka wanda ya dade yana mai shudewa akan zartuwan al'amarinka
hatta adaa at-tariqa lil khabit
har ya zamanto ya haskaka hanya ga mai fagauniya wane ne wanda ya haskaka hanya ga mai fagauniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da can duniya gaba daya muna cikin bata muna cikin fagauniya duka mu gaba daya babu wanda ya san hanyar shari'a daga hanyar bata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana yazo ya nuna mana hanyar shari'a da kuma hanyar bata har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yace manzon Allah ya gaya mana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kun kasance kuna cikin gabar rami na wuta sai manzon Allah ya kwace ku daga gareta an gane wannan ai ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kwace ku to saboda haka manzon Allah wato ya haskaka hanya ga mai fagauniya an fahimci wannan ai shine wani yake cewa atawabiqa'ul ardi zulmun wa zulmati ha atawabiqa'ul ardi zulmun wa zulmati fa ashraqat al-arja wa anqasha'a al-karbu ata manzan Allah yazo wabiqa'ul ardi zulmun al-hali kasannin duniya gaba daya na cike da zalunci wa zulmati da dufai fa ashraqat al-arja sai sasannin duniya suka yi haske da bayanan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa anqasha'a al-karbu sai bakin ciki ya yayi an gane wannan ko na'am
wa hada Allahu bihi al-qulub
kuma Allah ya shiryar da zakata da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ya shiryar da zakata da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
wa aqama mudihat al-a'lam
kuma manzon Allah ya tsayar da bayyanannun alamomi ya tsaye mana da bayyanannun alamomi wanda muna gani zamu gane gaskiya muna gani za mu gane inda shari'a yake manzon Allah ya bayyana mana da shi ya tsaye mana da shi
sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wane ne wannan wanda ya haskaka mana hanya ya haskaka hanya ga masu fagauniya kuma Allah ya shiryar da zakata da albarkansa kuma ya tsayar da hanya wanda yake bayyanannan hanya bayyanannan alama shine wa
sayyidina Muhammad ibn Abdullah
shine shugabanmu annabi Muhammad dan Abdullahi
afdalu khalqillah
biyayyan halittan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ala kulli fadlin fadallahu fannahu bi an farada din al-qawima wa sannahu an gane akan kowanne fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah akan kowanne fanni manzon Allah shine biyayyan halitta ba tare da wani jayayya ba sallallahu alaihi wa sallam na'am
wa akramuhum alayhi
kuma manzon Allah shine mafi karimci a wajen Allah
wa alahum manzila
manzon Allah shine mafi daukakan matsayi
inda
a wajen Allah subhanahu wataala dukkan manzanni gaba daya manzon Allah yana sama da su
sallallahu alaihi wa ala sahabati
ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da sahabbansa
al-akhyar
sahabban nan zababbu
wa ahlihi al-abrar
da kuma mutanen gidansa ahlul bait masu da'a kaga nan wajen an hada tsakanin sahabbai da ahlul bait ahlus sunna ba sa wariya da awata sunna ba da awace ta kabilanci ba ko na yan kasanci ko na bangaranci a ce ahlus sunna su ce babu ruwan su da sahabban manzon Allah sahabban manzon Allah gaba ɗaya sun yi ridda amma akwai ruwan su da mutanen gidan manzo su wane ne suke da irin wannan fahimta yan shi'a suna da aqida na wariya na bangaranci an gane ko su yan shi'a sun nuna mana suna son mutanen gidan manzon Allah amma babu ruwan su da sahabban manzon Allah sahabban manzon Allah da suka bada ransu suka bada ainihin dukiyansu suka bada kasansu wajen ganin addini ya ci gaba yan shi'a suka ce babu ruwan su da su gaba daya ba ma ba ruwan su da su ba sahabban annabi ma sun kafirta an gane to duk mutumin da yace ya bada walittaka ga mutanen gidan manzo amma babu ruwan shi da sahabi wannan dan bid'a ne ko batacce idan ko mutun yace shi ma ya bada walittaka ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam yana son sahabban manzon Allah kuma yana bada goyen baya gare su amma babu ruwan shi da mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan menene aqidan shi ya zamanto nasibi ya zamanto yana daga cikin yan nawasib to babu ruwan ahlus sunna da yan shi'a babu ruwan ahlus sunna da yan nawasib su ahlus sunna suna son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam suna kuma son sahabbai an gane wannan ko to shine yake magana da kuma sahabbansa zababbu da kuma alayansa masu nagarta masu da'a ga Allah subhanahu wataala
ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati
ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matsar jin tsoron sa ku kiyaye dokokin Allah matsar kiyaye dokokin sa
wala tamutunna illa wa antum muslimun
kada ku mutu face kuna musulmi na'am
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida
ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halice ku daga rai daya ya halice ku daga annabi adam alaihi salam
wa khalaqa minha zawjaha
kuma daga ciki ya halici daga wannan rai ɗayan annabi adam Allah ya halici abokin hadin wannan ran Allah ya halici me abokin hadi a wace ce abokiyar hadi ita ce Hawwa an gane wannan ko yawa annabi adam shine nafsun wahida sannan daga wannan nafsun wahida wa khalaqa minha zawjaha sai Allah ya halici abokiyar hadi an gane ko daga jikin nafsun wahida kenan ita Hawwa an halice ta ne daga hadarƙarin annabi adam an gane wannan ko saboda haka kenan annabi adam wato a babi na daraja da shugabanci yana sama da Hawwa saboda ita Hawwa ta samu asali ne daga annabi adam alaihi salam an gane ko
wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a
kuma ya yada daga cikin su ya yada mazaje da yawa da mataye daga cikin wannan nafsin wahida din daga annabi adam da Hawwa sai Allah ya yada ainihin maza da yawa da mata duk duniya gaba daya mutanen duniya gaba daya sun fito daga ina ne daga annabi adam da Hawwa an gane kabilun duniya tun daga ainihin larabawa da turawa da bakaken fata gaba daya duniya gaba daya kakanmu shine annabi adam an gane wannan ko kenan idan muka ce kakanmu shine annabi adam to kenan ya halatta mu ringa sukan juna larabawa su ringa sukan bakar fata bakaken fata su ringa sukan turawa turawa suna sukan bakaken fata kaga idan ka soki bakin fata ka soki dan uwanka idan Balarabe ya soki bakin fata ko Bature ya soki ainihin Balarabe ko abin da ya kama da wannan ka soki dan uwanka dukkan mu gaba ɗaya daga tushe ɗaya ne annasu min qibalil abi wal ummi aqfa'u abuhum adam wal ummu hawwa'u fa in yakun fi asalihim shay'un yufkaru bihi fa dinu wal ma'u mutane ta bangaren uwa da uba tsararrakin juna ne abuhum adam babansu annabi adam wal ummu hawwa'u sannan mahaifiya ita ce hawwa'u duk duniya gaba ɗaya wa in yakun fi asalihim shay'un yufkaru bihi idan a cikin asalinsu akwai wani abu da za a yi alfahari da shi fatilu wal ma'u to tabo ne da ruwa in har za ka yi wani alfahari ka ce ka fi wani daraja to ka san asalinka tabo ne da ruwa to tabo da ruwa alfaharin me za ka yi wa aran nasa ikhwatan waladatuhum wa gazadhum libanu ha hawa'u wa aran nasa ikhwatan waladatuhum wa gazadhum libanu ha hawa'u ina ganin mutane ɗan uwa ne wanda Hawwa'u ta ciyar da su kuma ta shayar da su nononta an gane in yakun minhu muftikharun bi shay'in fa bi fi'lin wa ghayru zaka hawa'u idan har akwai wani alfahari da za a yi da wani abu in har akwai abin da zaka yi alfahari da shi zaka yi alfahari ne da aiki an gane wannan ko ba wai zaka yi alfahari da fatanka ba ko kabilanka ba ko yaranka ko kuma inda ka fito a'a za ka yi alfahari ne da aiki idan duk wanda ya fi ku aikin alkhairi shi ne ya fi ku daraja babu ruwan Allah cewa kai bakar fata ne kai Balarabe ne kai Bature ne ko kai kabila kaza ne wane ne ya fi tsoron Allah wane ne ya fi aiki an gane ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Sai Allah yace mai inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku mutane, lalle mun halice ku daga namiji da mace, daga Adam da Hawwa muka sanya ku ƙasa ƙasa, ƙabila ƙabila don ku san juna. Ƙasa ƙasa, ƙabila ƙabila don ku san juna. An gani? Sai Allah yace inna akramakum indallahi atqakum. Lalle wanda yafi daraja daga cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah. Allah bai ce wanda yafi daraja a wajen Allah shine balarabe ba, wanda yafi daraja a wajen Allah shine bature ba, wanda yafi daraja a wajen Allah shine bakar fata, ko wanda yafi daraja a wajen Allah a Najeriya shine bahaushe, ko shine inyamuri, ko shine bakatabe, ko shine babarbare, ko shine kaza. A'a, sai Allah yake wanda yafi daraja a wajen Allah, tsoron Allah ake dubawa. An gane wannan ko? Saboda haka shine Allah yake magana.
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ.
Kuji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi. Kuji tsoron Allah ya ku mutane wanda kuke gama junanku da shi. Kace dan Allah ka taimake ni kamun kaza, dan Allah ka biya min bukata na. Ina fatan gane wannan. Dan Allah ka biya ni bashi na. Saboda haka mu din nan indai mutum musulmi ne, muna gama junanmu ne da Allah. An gane? Ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah wanda kuke gama junanku da shi. Sannan wal arham, sannan wattaqul arham an tattaquha. Ku ji tsoron zumunci, kar ku yanke shi. An gane ku? Ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi. Sannan ku ji tsoron zumunci, kar ku yanke zumunci. Inna Allaha kana
alaykum raqiba.
Lalle Allah ya kasance yana muraqaban ku, yana kulawa da duk abin da kuke aikatawa.
Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Ya ku da kuke imani, ku kiyaye dokokin Allah, ku faɗi magana mai kakke.
Yuslih lakum a'malakum.
Idan ku faɗi magana mai kakke, Allah zai gyara muku ayyukanku.
Wa yaghfir lakum dhunubakum.
Zai gafarta muku zunubanku.
Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Duk wanda ya ji tsoron Allah da manzansa, haƙiƙa ya samu babban rabo mai girma.
Amma ba'd,
bayan haka.
Fa bayna yadayka akhil qari' al-karim kitab.
Gaba gare ka ya kai dan uwana mai karatu, gaba gare ka akwai littafi, ga littafi nan.
Kitabu sharhi siyasati shar'iyya.
Littafi mai suna sharhu siyasa ash-shar'iyya.
Li fadilati Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen.
Na fadilati Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah.
Haythu qama rahimahullahu bi sharhi kitab siyasati shar'iyya.
Ta inda ya miƙe, Allah ya masa rahama. Ya miƙe, ya tsayu da sharhin wannan littafi mai suna as-siyasa ash-shar'iyya.
Fi islahi ra'i wa ra'iyya.
Wato fi islahi ra'i wa ra'iyya. Wato siyasa na shari'a a wajen gyaran mai mulki da kuma talaka. Ana so littafin nan, ana so ne a saita masu mulki, sannan kuma a saita talaka wanda ake mallaka. Kenan idan 'yan Najeriya suka ɗauki wannan littafi suka karanta, za su zamanto suna cikin saiti a cikin addininsu. Zai zamanto shugabanni sun saitu, sun miƙe kan hanya, sannan talakawa ma sun miƙe kan hanya. An gane? To idan ya zamanto 'yan Najeriya sun miƙe kan hanya, to zai zamanto ƙasar Najeriya za ta zamanto mai daɗin zama. An gane? Saboda kowa yana bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah.
Wane ne ya wallafa littafin nan mai kima? Shi a siyasa a shari'iyya shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya masa rahama.
Wa huwa kitabun hamun wa nafi'.
Shi littafi ne mai muhimmanci kuma mai amfani. Shi wannan littafi yana da muhimmanci kuma yana da amfani.
Jama'a fihi mu'allifuhu rahimahullahu jawami'u siyasati al-ilahiyya.
Wanda ya wallafa littafin nan shi ne Ibn Taymiyyah, ya tattaro jawami as-siyasa al-ilahiyya, ya tattaro dunkulallun al'amura na siyasa na allantaka. Wato ya tattaro abubuwan da ke da alaƙa da siyasa, wato yanayin gudanar da mulki, ala min hajin nubuwa, yanayin gudanar da mulki wanda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala.
walhidayati nabawiyya,
da kuma shari'a irin na annabta.
Ma la yastagni anha ghali wa ghaiya,
wanda shi shugaba da talaka ba sa wadatuwa daga littafin nan. Inda kana so kai shugabanci na adalci, kana so kai shugabanci ala minhajin nubuwa, ba ka wadatuwa daga littafin nan, kana buƙatar littafin as-siyasa ash-shar'iyya.
Fa bayyana ma ala wulatil umur,
a littafin nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayanin abin da ke kan wato masu gudanar da mulki, masu jibintar al'amura.
Min ada'il amanati ila ahliha,
na bayar da amana zuwa ga ahalinta, masu mulki. Yaya za a yi a ce mai mulki ya ba da amana ga talakawa? To a cikin littafin nan an yi bayani.
Wal hukmu bainan nasi bil adl,
da kuma yanda za a yi hukunci tsakanin mutane da adalci. An gane ku? Yaya ake cewa shugaba ya yi hukunci tsakanin mutane da adalci? Za mu karanta a cikin littafin nan insha Allah.
Tanfizan li amrillahi ta'ala,
saboda zartar da magana ko zartar da umarnin Allah subhanahu wata'ala.
Haythu qala fi kitabihi al-karim,
ta inda ya faɗa a cikin littafinsa mai daraja, inda yake cewa
inna Allaha ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha,
lalle Allah yana umurtan ku bayar da amana zuwa ga ahalinta.
Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl,
kuma idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci.
Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi,
lalle Allah madalla da abin da yake muku wa'azi da shi. Asalin jumla din, asalin ibara din, inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi, inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi. To an samu jerantuwa ni'ma ma, to sai zama to akwai dan sikal, akwai dan nauyi, sai aka dan sassauta shi aka sa ma dai sukun, ce ni'ma, inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi, lalle Allah madalla da abin da yake muku wa'azi da shi. An gane ku? Lalle Allah madalla da abin da yake muku wa'azi.
Inna Allaha kana sami'an basira,
lalle Allah ya kasance mai ji kuma mai gani.
Wa idha kanat al-aya qad awjabat ada'a al-amanati ila ahliha,
to idan ya kasance ayan ta wajabta mana bayar da amana zuwa ga wanda ya dace a bashi amana, kowa a bashi haƙƙinsa. An gane wannan ku? Ka bayar da amana zuwa ga ahalinta, wannan kalma faɗi gare shi. An gane? Ka bayar da amana zuwa ga ahalinta. Yanzu akwai amanan da Allah ya baka, shine ka bauta mai shi kadai, kada kai shirka. Idan mutum ya bauta ma Allah shi kadai bai yi shirka ba, to amanan da Allah ya dora masa, da Allah ya dora wa mutum, to mutum ya kiyaye kenan. Sannan kuma akwai amana tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ka yi biyayya ga manzon Allah ga abin da ya umurce ka da shi, sannan kuma ka gudanar da addininka ƙarƙashin bayani da karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ai? Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya ne dan ya zamanto malami, dan ya zamanto mai tarbiyya, wanda zai karantar da mu yanda zamu fahimci Al-Qur'ani. An gane ku? Mu fassara Al-Qur'anin nan yanda ya dace. Saboda haka amana, wanda amana zuwa ga manzon Allah, in kana so ka mayar da amana zuwa ga manzon Allah, shine ka yi biyayya ga manzon Allah, sannan kuma ka dabbaka addininka ƙarƙashin karantarwan shi, kamar yadda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum, ko to da mutum zai yi sallah safanin sallar manzon Allah ba, shin ya bada amana ko ya ci amana? Ya ci amana. Ga yadda manzon Allah yake, kai ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah, sai ka zo kai sallah sabanin sallah na manzo sallallahu alaihi wasallam, sai kai koyi da shehinka ko imaminka ko waliyinka, sai kai watsi da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. A wajen aikin haji, in mutum ya zo yayi aikin haji yanayin yanda manzon Allah ya karantar, to a nan wajen ya bada amana a wajen aikin haji. Idan ko ya saba, to ya ci amana. Ina fata an gane wannan. To saboda haka kaga idan mutum ya cika wannan sharadi na da malamai suka faɗa na ma'anan Muhammadu Rasulullah, ko aka ce sa'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa istinabu ma naha an wa zajara wa alla yu'badu la illa bima shara'a. Idan mutum ya cika wannan sharadi sai a ce yayi me, ya bayar da amana. Amma idan ya saba mu wannan sharadi sai mu ce ya ci amana gurgurdan yanda ya saba. An gane wannan ko? To saboda haka wannan shine. Sannan akwai amana tsakaninka da mutane. Wani mutum ya baka sirri, ya ce ma ga wani sirri nan tsakanina da kai, ban so kowa ya sani. Sai ka je ka samu wani daga cikin abokananka ka ce musu wane ya bani sirri, ya ce baya so a sani, amma kuma kai zan gaya ma, kai ma kaka gaya wa kowa. Na ba san gane wannan. To kaga tunda har ka dauki wannan sirri ka je ka gaya ma wani, to a hankali wannan sirrin zai bazu, wannan sirrin zai yadu. To kaga asirin da ya baka ka ci amana, tunda ya riga ya gaya ma kada ka gaya wa kowa, kai kuma ka dauki wannan magana ka gaya wa mutane. Ko kuma ya baka amana na dukiya, ya ce ma ga wannan dukiya, ka riƙe min dukiyar nan, idan ina buƙatar dukiya na zan zo amsa. Sai ka zo ka yi amfani da wannan dukiya ba tare da saninsa ba. Da ya zo yana buƙatar dukiyar, babu wannan dukiya ɗin, kaga anan shi ma ka ci amana. Ko idan mai mulki ne yana mallakan al'umma, sai ya zamanto bai musu mulki da littafin Allah da sunna ba, ya ci amana. Sannan kuma sai ya zamanto yana zaluntansu, dukiyar da ya kamata ya sarrafa shi wajen maslaha nasu, sai ya sarrafa dukiyar wajen cimma burinsa. To wannan mutumin, wannan shugaba za mu ce ya ci amanan talakawansa. An gane wannan ko? To insha Allah za mu ji bayani dai a can muka ci gaba da karatu insha Allah. An gane wannan ko? To saboda haka kar aujabat ada al-amana, ita wannan aya ta wajabtar da bayar da ainihin amanoni zuwa ga mutanenta.
Wal hukmu bil adl,
da yin hukunci da adalci.
Fa hadhani jima'a as-siyasati al-adila,
eh wayannan abubuwa guda biyu sune matattara na siyasa na adalci. Da me dame kenan?
Bayar da amana.
Na farko bayar da amana, na biyu yin hukunci da adalci. In dai har shugaba ya bada amana, sannan a wajen hukunci yayi hukunci da adalci bai zalunci kowa ba, to wannan ana kiran wannan shugabanci a siyasa al-adila. An gane wannan ko? To da wannan ne sai mutum ya auna tsakanin abin da aka faɗa yanzu da kuma masu mulki na ƙasarsu, ƙasar da kake ciki ko ƙasashen duniya. Sai ka auna ka gani shin irin mulkin da ake a ƙasashen duniya ko irin mulkin da ake a ƙasata, shin siyasa ce ta adalci ko siyasa ta zalunci? To duk mutum zai iya gani in ya karanta. Na'am.
Wal wilayati saliha,
kuma da mulki da shugabanci na ƙwarai.
Kama annahu bayyana rahimahullahu ma yajibu ala ra'iyya,
kamar yanda wato yayi bayani shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama, yayi bayanin abin da yake wajaba akan talakawa, akan talaka.
Min wujubi ta'ati li wulati al-amri fi ghayri ma'siyati Allah ta'ala,
na wajabtin yin biyayya ga mahukunta, ga masu jibintan al'amura. Wajabtin yin biyayya ga masu jibintan al'amura fi ghayri ma'siyati Allah ta'ala, ba a cikin saban Allah madaukakin sarki ba. Kenan idan shugaba ya bada umurni, an gane wannan ko? In dai har shugaba musulmi ne shi, kuma ya bada umurni gare ka, umurnin nan ya zamanto abinda ya bada umurni ba haramun bane shi, to ya zamanto wajibi a gare ka ka yi biyayya ga wannan shugaba ɗin. Idan har shugaba ya bada umurni sai ka saba, to anan wajen ka yi laifi mai girma. An gane wannan ko? Amma inda kiza ke saka, shugaba idan ya bada umurni na saban Allah, shugaba ya zo ya ce maka ka zo ka sha giya, ko shugaba ya ce yana kira zuwa ga 'yan ƙasan shi su daina yin sallah ga baki ɗaya, ko a daina kiran sallah a cikin masallatai, ya hukunci in shugaba ya ce a daina kiran sallah a masallatai, za a mai biyayya? Duk wani abin da yake da alaƙa da sha'airu din, alamomin addinin Allah, sai shugaba yana so ya batar da wannan alamomin addinin Allah. ba a yin biyayya a gare shi. Idan shugaba ya ce ni dan nan a matsayina na shugabanku na ce ku daina kiran sallah, lokacin kiran sallah na yi a kira sallah, me yasa ku kira sallah? Suka ce kai ka ce mu daina kiran sallah amma Allah ya ce mu kira. Ina fatan gane wannan. Yace ba na hana matayenku sa hijabi ba, na ce a wannan gari nawa ban so a dinga sa hijabi. Sai ya ga matan musulmi gaba ɗaya sun sa hijabi. Me yasa ba ku biyayya ga shugaba? A cikin Qur'ani ba Allah ya ce ku mun biyayya ba? Suka ce eh, Allah ya ce mu ma biyayya, amma bai ce mu ma biyayya cikin sabon Allah ba. Sanya hijabi yana daga cikin sha'airullah. An gane wannan ko? Saboda haka babu yanda za mu yi mu yi maka biyayya ka zo ka mu zo mu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan dokan Allah ne a sanya hijabi, dokan Allah ne a ringa kiran sallah, har ma a ka'ida duk ƙasar da ba a kiran sallah wannan ƙasa tana da alama na alaman darul kufur. Alama ce cewa wannan ƙasa wato tana daga cikin darul kufur, ba darul islam ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan lokaci idan manzon Allah yana so ya yaki wasu mutane, farko abin da yake fara yi yana tsayawa ne ya yada zango a bayan gari, sai ya tsaya ya jira lokacin sallah yayi. Idan lokacin sallah yayi sai manzon Allah ya ji an kira sallah, sai to alhamdulillah wannan gari garin musulunci ne, sai manzon Allah ya fasa yakan wannan garin. Amma idan ya zo ya ga ba a kira sallah ba, to alama ne cewa wannan gari ba garin musulunci ba ne. Ina fatan gane wannan. To saboda haka idan shugaba ya ba da umarni na sabon Allah ba a yi masa biyayya a kai. Ina fatan gane. Idan shugaba ya ce ba na so wani mutum ya je ya karanci addinin musulunci, yaya? Shugaba ne ya ce to ni a ƙasata ba na so wani mutum ya je ya karanci addini, ina so in kun fito waje ku karanto engineering, ku karanto ainihin medicine, ku karanto me? Ku karanto accounting, ku karanto administration, amma ba na so a karanta shari'a, ba na so wani ya je ya karanto tafsiri, ko ya je ya karanto ulumul hadis, ko ya zo ya karanto ilimin shari'a. Duk mutumin da ya karanto to ya saba mini. To a nan wajen za a yi ma wannan shugaba biyayya. Shikenan kawai sai mu mai biyayya a daina karatun addini. In an daina karatun addini me zai faru ga wannan ƙasa? Lalacewa kuma zalunci. Ƙasar nan za ta fada cikin jahilci. Ina fatan gane. Malamai da suke cikin garin idan sun kare kuma me zai rage? Sai zaman tun jahilai. To saboda haka shugaba idan ya bada umarni cewa kada bai yadda mabiyansa su karanto ilimin shari'a ba, to mu din nan za mu ci gaba da karatun ilimin shari'a saboda Allah ya ce mu karanta shi. Saboda mu mun sani ilimin shari'a ya fi ilimin engineering, ilimin shari'a ya fi ilimin medicine, ilimin shari'a ya fi duk wani ilimi na duniya. Ina fatan gane wannan. To shi ya sanya wajibi ne a gare mu jama'a kada mu ringa barin yaranmu da jahilcin addini. Dole ne in muna da yara farkon abin da za mu fara karanta da yara su fahimci musulunci tukuna. Yaro a masa tarbiyya akan tauhidi. Kun gane wannan ko? Kaga shugabannin da suka mallake mu a da me yasa muka samu matsala da su har zuwa yau? Me yasa muka samu matsala da su? Rashin tauhidi. Za ka ga iyaye sun tura yaransu yaro bai san tauhidi ba. An gane ko? An tura shi Ingila ya yi karatu. Bai san tauhidi ba, an tura shi China ya je ya yi karatu. Idan ya dawo sai ya dawo da mummunan aƙida na faɗa da musulunci. Bai iya karatun Fatiha ba, bai san shiga cikin musulunci ba. An gane? Bai san rukunin imani ba. Babu abin da ya sani game da musulunci. To irin waɗannan shugabanni wanda ake tura su ƙasashen waje su je su yi digiri su yi digirgir a cikin fanni na ilimin duniya, su ne suke dawowa su mallake mu. Idan muna so mu gyara irin wannan al'amari ya za mu yi? sai ya zama to yaro tun daga naziri a fara karanta da shi tauhidi tukuna, sai ya zama to yaro daga naziri ya san tauhidi, ya yi primary tauhidi, ya yi secondary tauhidi, ko anan ya tsaya ya tafi university. To insha Allahu muna da wakili a can wajen, ina da fatan gane. To nan gaba za ku sha mamaki, yanzu muna da wani irin gata wanda babu da shi a da. A da, a zamaninmu da zamanin wanda suka girme mu, mafi yawan iyayenmu da kakanninmu da suka je karatun boko ba su yi karatun addini ba sam-sam. Za ka ga ɗan siyasa in ya zo yana so ya karanta fatiha irin ya nuna ma shi ma musulmi ne, in ka ga irin katubaran da yake yi za ka sha mamaki. Wani ma ya ce zai ɗan muqaddima, wani an ce mai assalamu alaikum, sai ce alaikum wasalamu, alaikum wasalamu, wa irin wa alaikum salamu ne yake sai ce bai iya ba. To an tura shi Ingila ya je ya yi karatu, ya daɗe ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, haka ya taso. To irinsu za su mallake mu, ba su ɗanɗana ɗanɗano na musulunci ba, ballantana ma su san bai yi musulunci. Dole ne in sun hau kan mulki ya zama to suna yakan musuluncin, ina fatan gane wannan. To amma idan ya zama to yaranmu kamar yadda yanzu yara suke da gata tun suna ƙanana, za a tura yaro tun yana naziri yana hadda, daga bayan ya fara wayau islamiyya, ga hadda ga islamiyya, ya haddace Qur'ani, sannan kuma ya san fassarar abin da yake gudanarwa na addini. Ina fatan gane. A hankali a hankali, bayan ya gama ibtida'iyya ya shiga tsanawiyya, wani ma ya zo ya yi diploma, wani ma ya zo ya yi digiri in ya samu sa'a. To irin waɗannan nan gaba idan sun zama toshuwa gabanni za mu samu sauki. An gane ku? Irin su tun daga ainihin hudbatul haja za ka san alhamdulillah an samu canji. Za ka ga yana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kaga yana faɗin shi daidai ba matsala. Ina fatan gane wannan. To kaga irin wannan shine aikin da ya kamata mu yi, mu tarbiyantar da al'umma. Yara su ne manyan gobe, an gane. Yanzu babban illan da ya samu mutanen yasu na garin Burkina Faso kenan ko, mutanen garin Burkina Faso me ya same su? Inda wanda ya hau kan shugabanci a Burkina Faso da a ce yana da zurfin ilimin addini, ya yi karatu wajen 'yan salafiyya, ya san tauhidi, shin kuna nufin kuna ganin ba zai ji nauyi ba har ya fito fili ya ce baya san shari'a? Ba zai ji nauyi ba? To kuna ganin shugabannin Najeriya da yawa, 'yan siyasar Najeriya suna jin nauyin sawa musulunci, saboda wasu daga cikin sun dan yi karatu kaɗan-kaɗan haka na addini. To wanda ya zama bai da tarbiyyar addini gaba ɗaya, dole ne ka ga in ya hau kan mulki ya zamanto yana fada da musulunci. Mutum bai ma san shari'an ba, dole ya fada da abin da bai sani ba. An ce almar'u aduwwu ma jahila, mutum maƙiyi ne ga abin da ya jahilta. Shi ya ɗauka idan an ce shari'a, to irin abin da Boko Haram suke yi shine shari'a, irin abin da ISWAP suke yi shine shari'a, irin abin da suwa suke yi irin abin da ISIS suke yi, suna kai hare-hare suna fasa bom a nan da can, shi ya ɗauka shi ne shari'a. Bai san cewa shari'a ta yi gabas, abinda waɗannan suke aikatawa ta yi yamma. An gane. Ya kamata ma ya san menene shari'a tukuna. Shi ya ce yana son zaman lafiya a garin shi, baya son a kawo mai ta'addanci da yaƙe-yaƙe, saboda shi a tunaninsa shari'ar musulunci ne da ya kawo wannan, ko fa shi musulmi ne, yana fatan ya gamu da Allah lami lafiya. To kenan shari'ar musulunci da Allah ya kawo kenan ba abu ne mai kyau ba kenan. Ina fatan gane wannan. Kaga duk irin wannan abubuwa ba komai ya kawo shi ba face jahilci. Mutum ya bude baki ya ce shari'ar musulunci yana kawo ta'addanci, har ma ka zo ka ce idan mutane sun karanci shari'a, duk wanda yake Saudiya ya karanci shari'a, kare kuskure ya dawo kasar shi. Yana so indai Saudi, indai ka ji kasashen waje, ka karanci engineering, ka karanci medicine, ka dawo to ana maraba da kai. Amma ba a buƙatar wanda ya karanci shari'a. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. to kenan a samu mutanen da sun san duniya amma ba su da alaka da lahira. Allah kuma me yace wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka. Farko abinda ake fara so ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka shine ka kafa shari'a, sannan kuma kada kuskada ka manta da rabanka na duniya. Kaga lahira shine farko, sannan kuma sai duniya ya biyo baya. To an samu al'umma wanda sun san duniya da kyau amma babu tauhidi a zukatansu. Kuna ganin wayannan al'umma suna cikin alkhairi ko sharri? Suna cikin sharri. Ina fatan gano wannan. Har ma na ga wani dan Najeriya ne yana cewa ni ma ina goyon bayan wannan shugaba din, saboda yanzu Saudiya sai ta zo ta gina mana masallatai. Mu yanzu ba masallatai muke so ba, ba makarantu muke so, mu yanzu muna so ne a samu injiniyoyi a cikinmu, a samu kaza a cikinmu. Shin injiniyoyin da suke Najeriya ba su da yawa? Amfanin me suka yi ma Najeriya? Menene babban matsalar Najeriya? Rashin tsoron Allah. Mafi girman abin da ke damun mu 'yan Najeriya rashin tauhidi, rashin tsoron Allah, rashin amana. Ashe muna buƙatar karantarwa inda za a sa mana tauhidi, a sa mana imani a cikin zuciya. Ina fatan gano wannan. Wai yanzu ba kwa ganin Iran? Iran yanzu ta kware wajen ƙere-ƙeren makamai. Wato, to mu ƙaddara ta kware wajen ƙere-ƙeren makamai. Ta gama ƙere-ƙeren makamai amma kuma tana cikin shirka. Ai gar a ce ban iya ƙera ko makami guda ɗaya ba in mutum gamu da Allah lami lafiya. Da a ce na iya ƙera makamai amma ni mushriki ne. Yanzu menene amfanin ƙera makaman Iran? Mutanen da ke cewa Ƙur'ani bai cika ba. Mutanen da ke kafirta sabon manzon Allah, menene amfanin ƙarfin makamansu? Anan ba wai ana cewa ba a san ƙarfin makamai ba, ana so. Amma in an ce mu zaɓi ɗaya, ɗaya kawai ake so mu zaɓa, wanne za mu zaɓa? Imaninmu. Za mu zaɓi ilimin tauhidi, ilimin addini, sannan sai ilimin duniya ya biyo baya. An gane wannan ko? Saboda haka muna san ilimin boko, amma ba za mu yarda ilimin boko ya rusa mana ilimin aqidarmu ko addininmu ba. Muna tsine ma duk bokon da ya karo da addininmu. An gano wannan ko? Na'am.
Fa in amaru bi ma'siyatin fala da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq.
Idan shugabanni suka yi umurni da sabon Allah, ba biyayya ga mahaluki a wajen saba wa mahalicci.
Wa zalika tanfizan li amri Allahi ta'ala al-qa'il fi kitabihi al-karim.
Wannan saboda zartar da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya faɗa a littafin sa mai daraja.
Ya ayyuhal ladhina amanu abi'u Allah wa abi'u ar-rasul.
Ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Wa ulil amri minkum.
Da ma'abuta shugabanci daga cikin ku.
Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul.
Idan kuna jayayya, in kun yi jayayya kan wani abu, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza haramun ne, wannan ya ce kaza wajibi ne, wannan ya ce kaza mustahabi ne, wannan ya ce kaza kaza ne, ya za a raba gardama? Ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa, ku mayar da shi zuwa ga Qur'ani da hadisi.
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
Amma fa da sharadin za ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ne da sharadin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe. To yaya mutumin da yace a mayar da shi zuwa ga Qur'ani zalla yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe? Sai ya hada guda biyu. Sai ya mayar da shi zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah, ya mayar da shi zuwa ga manzon Allah shine zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam.
Zalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi kyawo ga makoma.
Wa kama dhakarna faqad qama fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen bi sharhi hadha alkitab.
Kuma yanda muka ambata fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen ya tsayu da sharhin wannan littafi
bi uslubin mujiz.
Da uslubi takaitacce
bali
kuma mai wato mai fasaha, uslubi takaitacce kuma mai cike da fasaha.
Qaribun min alqulubi wal afham,
kuma ya kusantar da shi daga zukata da fahimta. Shi littafin wato yana kusa da zukatanmu da kuma fahimtar mu.
Wa kad allaqa ala hadha alkitab ta'liqatin hamma.
Hakika yayi ta'liqi ga wannan littafi shi Ibn Uthaymeen ta'liqoki masu muhimmanci.
Tartabitu bil hayatil mu'asara,
wanda ke alakanta wannan ta'liqi da rayuwa na zamani. بالحياه الدرايوه انا زماني نعم
ولقد شغفت بتحقيق هذا الكتاب
حقيقه الله يا دوكا انا سامو درجه ده تحقيق wannan littafi
وكان املي في هذا الكتاب على النحو التالي
يا كنتي ايتينا a wannan littafi wato kwatan kwatan abin da ke zuwa ga misalin aikin da nayi a wannan littafi
الاول
na farko
ضبط متن الكتاب ضبطا علميا سليما
eh na wasalce matanin littafin wato tsarawa na ilimi wanda ya kubuta
khaliyan min al-akhta
wanda ya kubuta daga ainihin kurakurai ya wasalce shi ya tsara shi an gane wasalcewa na ilimi wanda ya kubuta daga ainihin kurakurai
haythu innal kathira min tabaat hadha al-kitab
ta inda da yawa daga cikin bugu na wannan littafi
mali'atun bil akhta'i wat tashhifat
wato abin cikawa ne an cika shi da kurakurai da kuma ainihin caccanzawa an caccanza wasu lafuzza daga yanda suke ina fatan gane kenan da yawa daga cikin wannan bugu na littafin nan akwai kurakurai a cikin su amma shi wannan bawan Allah yazo ya gyara wa'annan kurakurai din saboda a ji dadin karantawa kaga ashe ba karamin gudunmawa ya bayar ba na'am
asani
nabi yu daga cikin gudunmawa wanda ya bayar
azul ayatul qur'aniyya ila suwariha
danganta ayoyin qur'ani zuwa ga surorin su duk wata aya zai fadi wannan aya tana cikin sura kaza
abukali
na'am
takhrijul ahadith an-nabawiyya wa bayan darajatiha
wato takhriji na hadisan na hadisan manzon Allah da bayanin darajanta zai yi takhrijin hadisin sannan yace wannan hadisin sahihi ne ko hadisin nan da'ifi ne ko hadisin nan kaza ne
alqabiya
na hudu
amalu tarjamati li shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah
sannan ya kawo dan tarihi haka ya kawo dan tarihi na wanda ya wallafa littafin shine shaykh al-islam ibn taymiya Allah ya masa rahama kenan a littafin nan kafin a shiga cikin littafin zamu ji tarihin wanda ya wallafa littafin da gudunma wanda ya ba musulunci Allah ya masa rahama
wa as'alu Allah azza wa jalla an yataqabbalahu minna
ina roƙon Allah mai girma da daukaka ya karbi wannan aiki daga gare mu inji shi
wa an yanfa'ana bihi wal muslimin jami'a
kuma ya amfana da mu da littafin kuma ya amfana da musulmi gabaki daya
wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin
karshen addu'an mu karshen da'awan mu shine godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai
ya jana bihi abu amr al-athari
wanda ya kula da wannan littafi yayi masa tahqiqi shine abu amr al-athari kaga bai ce al-sheikh ba kawai ya sa sunan shi gundari abu amr al-athari kuma wani ne zai ce al-sheikh al-doktor fadilatu al-doktor shi da kan wani kira kan fadila Allah ya sauke to Allah shi taimake mu an ce lokaci yayi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am an samu kala sun da ta to kun ga yanzu an samu wajen guda 31 kuma yanzu kuma yawan ya fi 30 ya fi haka din kuma muna ci gaba dai da roƙo insha Allah a samu wasu masu neman lada su taimaka su ƙara ainihin mallakar littafi ko guda ɗaya mutum ya siya mana muna buƙata saboda a samu mafi yawan mutane su samu kuma mafi yawa suka samu alhamdulillah wayanda ba su samu ba sai su yi hakuri to wannan shine duk mutumin da Allah ya bashi iko yana da ainihin dama da zai siya littafin ya raba don ya samu lada duk wanda ya karanta kana da commission duk mutumin da ya nuni zuwa ga alkhairi yana da ladan wanda ya aikata shi in ka siya littafi ka ba wani ya karanta har ya fa'idantu kai ma kana da lada to Allah ya sa a samu mutane da dama da za su dan siye wannan littafi a raba mutan uwa kamar yadda aka samu wanda suka fara yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su Allah ya sa aljanna ya zama koma insha Allah wa alaikum assalam game da To abinda kake magana wani abu ne bai ban mamaki kware da gaske wanda za ka ga ana yi makaranta ne an ce Islamic Model School boko ne an hada shi da islamiya an gane wannan ko kuma an ce makarantar an yi shi ne dan a tarbiyyantar da yara tarbiya na addini ba a so a saki yaran a sa su a makarantun boko na kafirai domin kare yaran su koyo tarbiya mara kyau to abun mamaki sai kuma kaga a irin wannan makaranta da aka ce Islamic Model School sai kaga ana yin wai cultural day wannan cultural day din a ranar za a ce Bahaushe yayi shiga irin na Hausawa Bayarbe yayi shiga irin na Yarbawa Inyamuri yayi shiga irin na kaza Bafulatani yayi shiga irin na Fulani Kanuri yayi shiga irin na Bare-bari da sauransu ina fatan gane wannan to sai kaga mata sun cire hijabi tunda dai a cikin al'adar Hausa na asali ba hijabi musulunci ne kawo hijabi ana so ne mace ta zo a asalin ta na Bahaushiya kafin musulunci ya zo Bafulatani ya zo asalin ta zo asalin ta na Bafulatana sai ga an sa ta kasa irin wannan rigan ta bar cibiya a waje ina fatan gane wannan sai kaga sun zo wai ana so a nuna asalin al'adu kowa kaga Yarbawa ma sun zo da irin nasu al'adu Bare-bari sun zo da irin nasu sai kaga kowanne daga cikin su an cire hijabi an yi wani irin shiga wanda ba na musulunci ba idan kayi magana sai a ce ai wannan cultural day ne ko maganan boko ne kuma ana karantar da ilimin boko ne wane ne yace dole sai an yi irin wannan shiga sannan za a karanci ilimin boko shin dole sai an cire hijabi dole sai an yi tsaraici dole sai mun zo muna tunawa da al'adunmu in zaka tuna da al'adanka ka tuna da shi a cikin ɗakinka musamman mace ta fito ta ce ita Bafulatana ce ta yi shiga irin na Fulani ta zo da cibiya a waje tana tafiya kowa na kallon tsaraicinta wai wannan cultural day to kaga wannan wato al'ada ne na jahiliya irin wannan makarantu na boko ya kamata iyaye su kula da shi idan har iyaye suka ga cewa malamai masu da'awar musulunci sun bude makaranta sun ce makaranta na musulunci amma ana yin irin wannan abu to ana kokarin a yaudari mutane ne ba gaskiya bane cewa ana so a tarbiyyantar da mutane tarbiya na addini an gane ku kuma abun mamaki sai ga a cikin tudun wajen nan ana yin haka kuma wanda yake yi kila malami ne ma kila mahaddacin Qur'ani ne ma a makarantar shi ake haka kaga wannan abun kunya ne kwarai da gaske mu muna kokarin mu ce kafirai suna takura mana wajen addini to mu ba da kanmu gashi yanzu muna so mu lalata addinin da kanmu ya kamata in an yi makaranta an ce addini to addinin za a yi ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khudwati shaytan Allahu a'lam wa alaikum assalam na ni gaskiya na fuka ganin laifin iyaye ai akwai iyayen da suke tsallake ma irin wayannan makaranta su kai yaran su wajen arna wai an fi iya turanci ina fatan gane wannan to su iyaye suna ganin in ba a yi irin wannan cultural day ba za a ji turancin ba ma haka suka dauka kike sa ka kai sai ganin iyaye suke kau da kai ake yin irin wannan sabon Allah ba ruwansu an gane to kani na fi ganin laifin iyaye idan iyaye suka ga inda ake yin wannan suka yi nasiha ba a gyara ba suna da iko su cire yaron su kai inda yaron zai samu tarbiya eh babu laifi akan wannan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk